lahu qur'ani da kuma hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam cewa babban makariya ga bawa shine ya sai qur'ani ya sunna manzon sallallahu alaihi wasallam yanda maula mushaw ibrahim radiyallahu ta'ala yake fada al-dinu ghayru dhikri wa sunnati allati 'ala al-mustafa sahaba tilka dawahi al-dinu ghayru dhikri wa sunnati allati 'ala al-mustafa sahaba akwai wani abu addini in ba qur'ani ba in ba hadisan da suke ingantattu ba to ubangiji ya tsara ku ya ce ku nemi kare kanku ko yaushe ku da ruku da igiyar Allah tabaraka wa ta'ala jami'a gaba ɗayan ku kuwa ta a samu wariya da za ta fara ku sai ku yadda ku wafe sai ku yadda ya zama kuna da raba a lamarin ku ko yaushe lamarin ku ya zama babban abin yi haɗa kai a wato ku kai haka ta jumlar mahawuri ko a tsira daga duk abin da ake tsoro wata kun zo ta a tattare ne kwara bauta da arzikin duniya da lahira wata'ala ubangiji tabaraka wata'ala kuma ya ce duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi wajibi ne a kan ku ku yi riko da shi ba daidai ba ne ba za a zo muku da abu ba sai za ku yi rajinsa a wama na haku an ku abin da kuma za a hane ku daga gare shi fanta ko hannu abin da za a hane ku daga gare shi to lalle ku hannu kuma ya ce je a kul ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allaha in dai ku masu san Allah ne kuna san Allah fa tabi'u ni to abu dai za ku kuro na cewa ku masu san Allah ne shine ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi manzon Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun yi haka yuhibbukumullahu Allah ya so ku wai da fallakun zunubanku Allah ya gafarta muku laifuffukanku Allah subhanahu wata'ala ya so ku Allah kuma ya gafarta muku laifuffukanku an kawar da abin Musa Allah ya kare ta a gare ya kawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda za a kwatanta ni da kuma abinda Allah ya aiko ni da shi kamar mutum ne da ya je wajen mutanensa ya ce ya ku mutane ni na ga rinjina da idanuna na ga rinjina da idanuna ni ne mai gargaɗi da gare ku a fili tsirara shi ya sa ku yi gaggawa wasu daga cikin jama'a suka bi shi suka yi sammako suka tafi da sannu-sannu wasu kuma jama'a daga cikinsu suka karyata suka waye gari a inda suke sai rinjinan nan da ta kawo musu hari ta zo musu da safe suka ji rinjinan da ta halakar da su wacce ta hau suka tumbike su wannan shi kwatancin na wanda yake ya dini ya ba abin da na zo da shi ko wannan kamar wanda ya tafiya ne da dare kafin abin gudu ya zo shi har ya riga ya sha wai misali wanda yake ya sa ɗaya ne kuwa ya ƙaryata da abin da na zo da shi na daga gaskiya to shi ko misalinsa wanda aka faɗa masan yi kwanciyarsa bai damu ba har gari ya waye masu kawo hari suka tar da shi suka halaka shi an kaba daga Abi Sa'id al-Khudri ya kaba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi sai kun bi tsare-tsaren al'ummun da suka gabashe ku sai kun bi tsare-tsaren su daji da daji kamu da kamu hatta a ce za su shiga cikin ramin jamu da kun bi su da wafi ruwaya a wata ruwaya ya ce yana ala ummati ma a ta ala bani isra'ila da sannu abinda ya zo ga bani isra'ila zai zo ga al'ummata irin duk abinda ya zo ga bani isra'ila zai zo ga al'ummata yadda za a kwatanta takalmi da takalmi har idan a cikin Banu Isra'ila an samu wanda yake zakkewa uwarsa alaniya kan a fili, to da ta zama al'umma ta wanda zai aikata irin wannan. Muka ce ya Rasulullahi Yahudu da Nasara ake nufi, ya ce su aka ce a wata ruwaya, aka ce ya Rasulullahi kamar mutanen Faris, kamar mutanen Rumawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su waye mutane ba waɗannan ba, daman a yanzu su ake gani manya. A zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam daular Faris da daular Rum su ne manyan dauloli a duniya. Bari da Musulun sun ruwaito wannan hadisan an karɓo daga Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fara da abin da bai cikinsa a lamarin nan namu, duk wanda ya fara da abin da baya cikin lamarin nan namu ya ce zai dangana ga lamarin, to lallai za a mayar masa. Ya faman yi tara a fiddini shi'a wanda yake kira wani abu fiddini a cikin addini da sun jami lalunan surati, abinda yake kiran ne ya zama bai samu hujja ba a Qur'ani, bai samu hujja ba a sunna, ijma'in musulmi na ko daga ijma'in musulmi, to shi zai dau wannan laifin wannan abinda yake kira wa zambul amilina bihi, da zunubin ma masu aiki da shi haƙƙi zuwa ranar alƙiyama. A wata ruwaya wanda ya aiki da ba a kansa aikin mu yake ba, ko ta bada wannan aikin za a yi masa rajin sa. Wannan hadisi ne mutum uku ne suka ruwaito shi, Buhari da Muslim da Abu Dawud. An ga daga Jabir ibn Abdullah, Allah ya kare da a gare shi, ya taba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa wata gaskiyar magana littafin Allah, mafi kyawun shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mafi lalacewa a lamura abinda fararsa aka yi, kagarsa aka yi, duk wani abu da kagarsa aka yi to wannan bid'a ce, duk abinda yake bid'a to bata ne, dukkan bata ko bako masa wuta. Shi ya sa fal bid'atu wa mubtadi'uha fi an-nar, bid'a da wanda ya faru bid'a duk suna wuta. Rawahu Shaykhani, Buhari da Muslim sun ruwaito shi, haka nan Nasa'i ma ya ruwaito shi. Lafazin da aka faɗa nan lafazin da Nasa'i ya ruwaito hadisin da shi ne, an karɓa daga Abi Huraira, ya karɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce abin da na hane ku daga gare shi to ku kiyaye shi, ku nisance shi, abin da ku na umarce ku da shi to shi ku aikata shi iyaka iko, ku aikata shi iyaka yanda kuka sami iko. Yawan tambaye-tambaye to ka zafa, sun an yi ka zafa, sun an yi ka zafa, ushi ya jawo al'ummun da suka gabace ku suka halaka, da irin yadda suke sassaɓawa ga annabawansu, annabawansu ce ga yadda za a yi, sai to kuma in kaza ne fa, ko in kaza ne kuma, da ana umarkarsa amma shi kamar neman mafita yake ma daga kada ya yi aiki da umarnin. To an kawo da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanda za a kwatanta ni da ni da al'ummata, kamar mutum ne da ya hura wuta, sai dabbobi da ƙwari suka haɗu suna faɗawa cikin wutan nan. Mai hujjar ku, ina rike mazajinku, ina rike ku a tsakiya don kar ku faɗa, amma ku kuna ta ƙoƙarin sai ku kusa cikin wannan wutan. Wutan nan ina ƙoƙarin in ga kun kauce mata, amma ku ƙoƙari kuke ku ƙara sake mata. Hadisan nan guda biyu na Abu Huraira da Buhari da Muslim da kuma Tirmidhi ne suka ruwaito su. An karɓo dai daga Abu Huraira, ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'ummata za su shiga aljanna sai fa wanda yake shi baya so, wanda yake baya so shi ne kawai ba zai shiga aljanna ba. Suka ce ya Rasulallahi, wane ne zai ce baya so? sai maza Allah ya ce wanda ya bini zai shiga aljanna, wanda ya saba mun kuwa to shine yake ke yasa kofa aljanna mabudin aljanna bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya a bin manzo. Buhari ne ya ruwaito wannan hadisin an Jabir ibn Abdullah yana cewa wasu malaiku sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah yana bacci, wasu a cikin malaikun nan suka ce ai bacci yake, sai wasu a cikin malaikun suka ce gaskiya ne idanunsa takan yi bacci amma idanunsa wato zuciyarsa tana wasakakkiya, idanunsa kam na yin bacci amma zuciyarsa koyaushe a wasake take. Suka ce kai akwai abinda za a kwatanta wannan mai girman mutum naku, shi ya sa ku kawo misali gare shi, ku kawo abinda za a kwatanta da shi. Wasu a cikinsu suka ce ai bacci yake, wasu suka ce idanun ce yake bacci amma zuciyar wasakake, zuciyar wasakakkiya ce. Fakalu suka ce masaluhu yanda za a kwatanta shi kamar mutum ne da ya gina gida, ya sanya kafaki a gidan, ya sanya kafaki a gidan, ya aiki mai shela ya kira mutane a kare jama'a, wanda ya amsa mai kiran nan mai shelan nan to sai zo shiga gida ya ci daga wannan kafakin da aka yi, ya ci daga wannan liyafa da aka yi, wanda ko yake amsa mai kiran to ba zai shiga gidan ba, ba zai ci ba daga wannan kafakin. Sai suka ce ku fassara ta gare shi har ya fahimce ta. Sai wasu a cikin malaikun suka ce ai ko bacci yake, wasu ko a cikinsu suka ce gaskiya ne amma idanun ne ke bacci a zuciyar ta na wasake. Sai suka ce idan aljanna mai kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah, wanda ya saba manzo ko sallallahu alaihi wasallam to wannan ya saba wa Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai rarrabewa tsakanin mutane, wato wanda suka bi shi su suka tsira, wanda suka saba masa kuma su suka halaka. Buhari da Tirmidhi ne suka ruwaito wannan hadisin. An karɓi daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je mafushaita wata rana ya ce assalamu alaikum dara qaumi mu'minin, gaisuwa ta tabbata gare ku ya ku gidan mutane wanda suke mu'minai, haƙiƙa mu lahiquna masu rusuwa ne da ku insha Allah in Allah ya so, wato da yan bace mashi'ar dan neman albarka ne. Na yi buri ina ma a ce mun ga yan uwanmu, suka ce ya Rasulallah ashe mu ba yan uwanka ba ne, sai manzo Allah ya ce a'a ku sahabbaina ne, yan uwanmu wadda har yau ba a riga ma an haife su ba, nan gaba ne za a haife su. Suka ce yaka za ka gane wanda har yau ba a riga an haife shi ba, nan gaba ne za a haife shi a cikin al'ummarka ya Rasulallahi? Sai ya ce ina so ku faɗa min da a ce mutum yana da dawakai farare masu tsofa ne, domin bomin tsakanin dawakai wanda suke matsaƙe ikilaye ba zai iya gane dawakansa ba? Suka ce a ƙwarai kuwa zai gane ya Rasulallah. Sai manzo Allah ya ce al'ummata ɗan uwana za su zo nan gaba a ranar alkiyama suna masu haske a beban yi wa tsofa ne daga alwala, zan riga su zuwa wajen tanti ala na'am lai za danna rijalun an hauri, wallahi za a kore wasu mutane daga tafki nan kamar yadda ake kore lagumi batacce, sai hadin na kiran su kuto mana, na'am kuto mana, sai a ce da ni ai su sun musanya bayan rabuwarka da su, sai in ce tsogan tsogan to ainesa ainesa. Muslim ya dana sa'i sun ruwaito wannan hadisin, Buhari ya ruwaito wani bangare na hadisin nan. An kawo daga Al-Bari bin Saliya ya ce, Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wata rana bayan sallar safiya, gargaji mai matuƙar fasaha da idanu zubda hawaye daga gare ta, zukata suka tsorata daga wannan gargaɗi. Sai wani mutum daga cikin wanda suke wajen ya ce, wannan gargaɗi ne ne mai ban kwana, gargaɗi ne na wanda yake ganin alamar rabuwarsa da duniya ta mutu. Wannan alkawari za ka yi mana ya Rasulullah, wani abu ne za ka karfa mana cewa lalle lalle mu tsaya mu ga mun kula da shi. Sai manzo Allah ya ce, ina umarta ku da bin Allah da tsoron Allah, ku ji ku buga shagabanninku, ko da bawa ne ba habashe ya zamo mai jagoran ku, to ku bi shi ne. Domin lamarin da sha'anin wanda zai yi rayuwa a cikin ku zai ga saɓani mai yawa. Ina hana ku daga bin abubuwan da farar da su aka yi, abinda duk farar da shi aka yi to bata ne. Wanda ya riski wannan daga cikin ku, to ina umarta sai tsaya kam ya rike suna ta rike suna halifofin shiryayyu wanda suke abeban shirya. Ku yi riko ku cizo a kanta da turamanku da haƙoranku. An taɓa daga Abirafin, Allah ƙara ya jagare shi. Ya taɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada ɗayanku ya yarda in same shi ya ci shingiɗa a kan shimfiɗarsa, lamari umarni daga lamari na ya zo masa daga abinda nake a aikata, ko nake kada a yarda a aikata. Yanzu yana bude baki yana wai shi bai san wannan maganar tawa ba, wai shi iyaka abinda ya gani a Qur'ani shi zai bi, abinda bai gani a Qur'ani ba bai zai yarda da shi ba. To kada ɗayanku ya yarda ya haka. An karɓo daga Abi Huraira, ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan hadisin zai faɗa nan gama cewa Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito shi, haka ma kuma Imam Shafi'i ya ruwaito shi a Kitabur Risalati. Imam Shafi'i ya ruwaito shi da isnadin sa cikakke a Kitabur Risala, ne yake so ya kafa hujja akan cewa duk abin da manzo Allah ya faɗa hujja ne, ba daidai bane magana ta isan ma daga manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce sai ka koma ka samu hujja a kanta daga Qur'ani. Ya Qur'anin gaba ɗaya cike yake da cewa abu manzo sallallahu alaihi wasallama, a cike yake da cewa abu manzo, shi yasa ka tsaya wannan lamarin wai sai kaga dalilin sa a Qur'ani, to ba daidai ba. To an karɓo daga Abi Huraira, ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce, Yahudu da Nasara, Yahudu sun rarraba gida a 71 ko 72, Nasara kuma sun rarraba gida 72 ko 71, aka samu ƙungiyoyi daban-daban nasu har zuwa wannan adadin. Al'umma ta rarraba musu ƙungiyoyi har 73. A wata ruwaya ya ƙarin guda 72 a cikin ƙungiyoyin nan duk wuta za su. Ɗaya ko ita ce aljanna, ɗaya a ciki ita ce aljanna, ita ce wadda take a kan abinda jama'a ke kai, wato jama'ar da suka tsaya ruku da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari. Kala Abu Mansur Tamimi fi Tamimi, Abu Mansur Tamimi ya faɗa a sharhin wannan hadisin, lam yurid bi hadhihi al-firaq al-mazmumati al-firaq al-mukhtalifati fi furu'il fiqh, ba wai ana nufin jama'u ya ka samu bambancin fahimta tsakanin su ba a rassan fiqh, ko wannan ƙungiyoyin da aka ce dukkanin su abeban zargi ne, kamar wannan yace abu kaza halal ne, wannan ko yace ai haram ne, domin su lam yukaffir ma'rufan ba ala, sashen su bai dangana sashe ga kafirci ba, basu wannan bai ce wannan kafiri ba ne, Shafi'awa ba su ce Malikawa kafirai ba ne, Shafi'awa ba su ce Shafi'awa kafirai ba ne, bari ma cewa suka yi aiko a wajen sallah ya halatta kana maliki kai koyi da shafi'i ko kada shafi'i kai koyi da maliki ko kar hanci babu tare da cewa shafi'awa suna ganin cewa idan aka yi amfani da ruwa wanda yake da jasa ta shiga ciki ko bata jirkita ba indai wanda bai haura kullaji ba to ai ba ai alwala ba tunda wannan ruwan da jasa ne a wajensu shi yasa ba ai alwala ba ana alwala da ruwan da jasa amma tare da yiwuwar wanda yake da imamu maliki zai ya yi alwala da irin wannan ruwa amma saboda wannan fahimta ce tasu ba wai sun ce dole sai ita ba shi yasa fahimta sawabu wanda ya kunu gairuhu sawaban mislahu abinda muka fahimta muna ganin daidai ne amma ta yi wani matin wata fahimta ta zabo daidai malikawa suna ganin a shafi kai gaba ɗaya wajen alwala wajibi ne in ba a shafi kai gaba ɗaya ba ba a yi alwala ba alwala ba ta cika ba dan an ba farilla daga farillan alwala shafi'awa ko suna ganin ko yatsa uku ka dora a kanka ya yi daidai amma tare da haka ta shi limamin da yake shafi'iyyin ya za uku ko ya dora a kansa wajen malikawa ka gano na saba sai bake dan to amma tare da haka suka ce a kai koyi da shi saboda wannan da suka ce dole a shafi kan ijtihadi ne sun yi da ijtihadi ne iyaka abinda fahimtar su ta nuna musu kenan cewa ko aka yi mutum ya tsaya inda fahimtar sa ta kai shi wala takafu ma laysa laka bihi ilm to a wanda ake nufi da zargin su ne ƙungiyoyi da suka fita daga tsarin jama'ar musulmi a cikin asalin tauhidi a cikin asalin tauhidi da can ba wanda yake cewa tauhidi gida uku ne amma aka samu su ban fattun mutane suke cewa tauhidin gida uku ne akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifati in baka tsaya ka gane abin haka ba to baka yi tauhidin ba ba wanda ya faɗi sharuddan la ilaha illallah sai su wa'annan suka kawo to an ga sharuddan la ilaha illallah na mutum ma ya ce la ilaha illallah inda bai kula da sharuddan ba bai cika sharuddan ba ai bai faɗa ba dan kawai su samu dama su mutuncin wasu da suke ganin ba nasu ba ne to ko kaddar alheri da shari yadda mutuzulawa suke ganin cewa a ba wani abin da Allah ya kaddara komai yana faruwa ne yadda ya zo amma ba wai dan an kaddara ba ko a cikin sharuɗan annabta da manzanci da kuma jibinta wasu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi'awa ai shi'awa babban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su shi suke gudu su shi suke ganin abin a hakkewa a ci mutuncin sa babban basoyar manzo sallallahu alaihi wa sallama sai da tuna Aisha ita suke ganin daidai ne a ringa hakke mata ana ci mutuncin ta to irin wa'annan ake nufi da makamantan su daga mimman ka fara ba aruhun bayanin daga wanda sashen suke kafa sashen wanda ake ambata daga wannan ƙungiyoyin a ilimin tauhidi kusurtu da wa'ifa ƙungiyoyi shida ne su ne akwai rafirawa ana mai amatar rafirawa masu kakkaɓe sayyidina abubakar da sayyidina umar da jahamiyawa da haruriyawa wanda suke yaƙi sayyidina ali da burjiawa masu cewa zunubi bai cutar da bawa matuƙar yana mumuni da kadariyawa masu cewa duk abin da ya afku ba wai dan Allah ya kaddara ba ne da kuma jabariyawa masu cewa mutum ba shi da wani zaɓi na sa na kansa dole ake masa dole ake masa mahiratul abdi wal aqdaru jariyatun alayhi fi kulli halin ayyuhar rani alkahu fil yammi maktuban wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i to jarbawa ma wa da kasafu ne da shi sun kore damar bawa wanda Allah ya bashi wata dabar ce bawa yake da ita wal aqdar jariyatu alayhi dal hali abinda Allah ya kaddara ne ke gudana akan sa fi kulli hali a kowane hali ayyuha ra'i ya kai mi hange alkahu fil yammi maktuba aka ba wanda aka daure ne tamam kuma aka dauke shi bayan an daure ta mun aka je faruwa aka ce ko wai iyaka iyaka an tattala bil ma'i kake duka kike da ruwa to ya zai suka ce ai haka mutum yake a wannan rayuwa shi yasa suna ganin kenan takalifin ma da Allah yake kamar zalincin bayi yake to kowanne daga kungiyoyin nan guda shida suna da rassa masu yawa wata cikin su sai a ce yanzu kamar sun kusa karewa sai dai kuma yakan zama wasu a cikin akidun su ko sun gada wasu sun gada kamar jamiyawa sai a ce yanzu kamar sun kare masu kore sufofin Allah tabaraka wa ta'ala masu kore sufofin Allah tabaraka wa ta'ala sai a ce yanzu kamar babu su haruriyawa su akwai nau'in su har yanzu akwai su a cikin kasar Libya akwai su a kasar Algeria akwai su a Afirka ta gabas da wajen Zanzibar akwai mafi akwai kuma a Oman kasar Oman sarautar Oman su akwai nau'in haruriyawar wato masu bin mazhabar Hawarijawa masu bin mazhabar Hawarijawa illa iyaka wanda suka rage yanzu a cikin su kamar masu dan sassaucin ra'ayi ne su ma kadariyawa yanzu kamar sun gane illa iyaka a kidan su dewa shi'awa sun gada shi'awa sun gaji wannan a kidan to wama wani to I don't know what it is that like wajen da ka do da ka do wato san da ke wajen ko ai wannan da aka fada ya hada hasu to an karbo daga gare shi da an karbo daga Abi Huraira ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na balle mun radiyo a cikin ku bayan da za a yi ku bace matukar kun yi riko da su na farko littafin Allah na biyu kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kun yi riko da littafin Allah kun yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ku bace ba Imam Malik ya rawaito wannan hadisin shi yasa wannan yana daga dadadan da yake zai ringa kawowa daga ciki daga wajiyar kutubul hamsatu wannan hadisin ba wai na Buhari bane ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Imam Malik ne rawaito hadisin an karbo daga Zaid ibn Arqama Allah ya kare da a gare shi ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lan tarillu ba'i ni zan bar muku abinda matukar kun yi riko da shi to ba za su taba bacewa ba bayana ɗaya daga cikin su ya fi girma daga ɗaya littafi na Allah wanda yake igiya ce mai kakkiya daga sama zuwa ƙasa abu na biyu kuma shine kitirki yalina jama'a ta yarin gidana wa'annan bi da Qur'ani da iyalin gidana ba za su taɓa rarraba ba inda duk iyalin gidana suke Qur'ani yana nan inda duk Qur'ani yake iyalin gidana na hakika suna wajen sai sun gangaro ta ci gare ni ku tsaya ku duba ku ga irin yanda za ku zamo masu maye min a cikinsu abu yanda za ku zamo masu maye min a cikinsu za ku riko da Qur'ani irin yadda na dora ku ku riko da shi za ku riko da iyalin gidana irin yadda na dora ku ku riko da su ku riga ku riko da su to sai mu zai da mutum ya rusu wai to wannan hadisin shi yasa wanda ya ringa da'awar shi wai yana riko da Qur'ani amma na cin mutuncin manyan malaman iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wato ka tobara kawai yake da riko yake da Qur'ani ba dan ko an ce lan ya tafarraka ba za su taba rarraba ba ba za su taba rarraba ba a ce wa'anda suke manyan malamai malami ko ba iyalin gidan Annabi bane ya cancanci a girmama shi abin da yake wajibi a girmama shi to banda nan aka ce ya hada duka ga ilimin na zahiri ga ilimin na batini ga kuma zama wasa iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan kuma wai za a rena kuma wai da da'awa ana riko da Qur'ani to ai lalle ba ka ma hanya ba eh ba ka ma hanya ba duk wanda yace ya haka ne za a riko da Qur'ani to manzo Allah ya ce ba sa rarraba ba sa rarraba tsakanin Qur'ani da iyalin gidansa to an gaba daga Anas ibn Malik yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni ya dana in ka da ka an tsaya wa sun tsaya ya ce idan kana da iko ka wayi gare kai balance alhali zuciyarka ba alhushika daya to kai haka fa'alka aikata sannan manzon Allah ya ce da ni ya dana wannan fa da nake faɗa ma shine tsari na wanda ya raya sunna ta koyi raya tsari na traƙiƙa ya so ni wanda koti yake masoyi na to yana tare da ni a aljanna sai mai ziyar ruwaito wannan hadisin a kitabul ilmi to albabu salu bari na bakwai a cikin cewa a tsakaita a aiki kan mutum ya ce a aikin ibada sai ya yi wani feleke ibada ba ɗan feleke ba ce ba cewa mutum sai ya ƙure ba ne a ka zo da iyaka ikonka ba tare da ka ce sai ka ƙure ba da kuma torewa a kai wanda haka ɗin ya fi soyuwa zuwa ga Allah an gaba daga Aisha cewa na sallallahu alaihi wasallama ya shiga gare ta akwai wata mace a wajenta ya ce wace ce wannan ya ce wance ce wato sunanta Haulawu wamra'atun yuqalu la tanamu haula menene laha maqamu yanda ne misrahul rawi yake fada wajen da aka ce ita ko bacci ba ta yi ita sunanta Haulatu tana da matsayi kwarai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matsayi wajen ibada to tana a matan yawan sallata ta ce ai duk a matan Madina ba mai ibada irin tata sai manzon Allah ya ce a'a ba haka abin bai yake ba ina umartar ku da abin da kuke da iko a kansa ya rantse muku da Allah Allah baya kosawa daga karɓar ibadar ku sai ku kun kosa mafi soyuwar a jiyayya mafi soyuwar ibada ga Allah nan jini da aka faɗa ana nufin ibada mafi soyuwar ibada ɗaya ne daga cikin ma'anonin jini ko da aka faɗa shi ne abinda mai shi ya ɗore a kai abinda mai shi ya ɗore a kai ba abinda aka yi yau gobe ba a yi ba sai ya sake cewa da kai sallah goma yau gobe biyu ta gagara to gwara kai biyu yau kai biyu gobe yayi ba ma ka sake biyun nan haka din ya fi ka ɗauka wa kai biyu da za ka ɗore a kai ya fi ka ɗauka wa kanka goma wata rana kuma ko ɗaya ta kasu samuwa to wannan hadisin mutum ne ne suka ruwaito shi in ba tirmidhi da tirmidhi an kawo daga Anas ibn Malik ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ya rantsa muku da Allah na fi ku dukkan ku tsoron Allah ya fi ku tsoron Allah na fi ku kiyayar abinda Allah baya so na fi ku aikata abinda Allah yake so sai dai duk da wannan sifatawa nakan yi azumi wani lokacin kuma in bar azumin in sha nakan yi sallah da daddare wani lokacin kuma sai in kwanciya ta in bacci ina auren mata shi ya sa kaka ce za ka aure ba wannan ibada ce kake ko tsuntsani ba haka ne tsuntsani ba wanda shi ya ce zai bar sunna ta yake daga sunna ta to wannan ba ruwa na da shi shi ba nawa ba ne ni ba na su ba ne Buhari da Muslim da Nasa'i sun ruwaito hadisin an kafa ga Abdullahi Amr ibn al-As Allah ya yarda a gare su shi Abdullahi Amr ibn al-As ubansa ya aura masa wata mace kyakkyawa Makaresiya to shi Abdullahi ba ruwansa da mata sai ya bacce ya koma ga ibada kawai ibada yake kullum da rufe sai sallah sai sallah sai buran nan ubangiji ya tambayi matar ya zo wanda kuke da mai gida ta ce ai bawan Allah ne mutumin kirki sai dai har yau ko inda muke ba ruwansa da inda muke ma sai da na Amr ibn al-As ya kira dan sai ya masa fada sai bai saurari uban ba ya ci gaba dai da yanda yake to sai Amr ibn al-As ya je fada manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira Abdullahi bin Amr ibn al-As kala azana abrin al-as yace kala annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ba kai ne aka bani labarin cewa kullun sai wadare kake ba
ba ka bacci kana yi azumi kullun da rana
qultu abdan abdan da as yace kwarai na kan yi haka ya rasulullah ina yin haka sai manzon Allah yace idan kai aikata haka idaninka sai tai rauni ranka tai rauni ta zamo ta kosa da abin da kake ranka sai ta kosa da abin da kake hakika lamarin da sha'anin akwai haƙƙi ga kanka a kanka kai kanka jikinka da komai naka yana da nasa haƙƙin a kanka ba daidai ne ka tozarta jikinka ko ka tozarta wani abu naka ba iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka matarka ma tana da nasa haƙƙi yasa kai azumi amma wata ranka sha ka tashi wani lokacin ko ka kwanta kai bacci wani da mutum sun ruwa ita wannan hadisin an karɓi daga Abi Huraira ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce addini sassauka ne ba wanda zai ce sai ya kure addini sai ko addini ya rinjaye shi ba a iya kure addini shi yasa ku katartar ku kusanta ku yi munna ku yi farin ciki da lada mai yawa ku nemi taimako da tsayawa yin ibada wani bangare na safiya wanda wani wasu bangare na maraice da kuma wani abu na daga dare wani abu na daga karshen dare to a ce a waɗannan wakuttan kuna samu ko kaka kuna ibada ko kaka a ce kuna yin ibada wato wa kutsa hazihi al-awqat ai ke baiti wannan wakuttan da kwadaitarwa a kanta ya annaha an shadu awqat musafir dan wannan ne wakuttan da matafi ya samu nishadi da safe wato ra'a asuba ta yi amma rana ba ta riga ta fito ta daga ba balle har a ce da zafi shi yasa sai iska ne dadi sai ta tafiya ba a gaji ba dabba ba ta gaji ba wanda yake kan dabba bai gaji ba yamma ta yi rana ta tafi za ta fadi ba zafi shi yasa sai ta tafiya ba a gaji ba haka nan can asuba ta taho iskar asuba ta fara tasawa to shi ma ita tafiya ba a gaji ba ita ko muddin rayuwa ga dan adam kamar mu da tafiya ce duk wanda yake wannan rayuwar a cikin tafiya yake kamar yadda matafiyi yana neman taimako da yin tafiya a wannan wakuttan bisa yanke tafiyarsa to ya kamata ga wanda yake musulmi ya nemi taimako da wannan wakuttan bisa tsayawa ya bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala daga asuba zuwa walaha da kwan azahar da la'asar ya bayan magarba ba zai min alali za a yanki na dare sai ta ce mafi na shaɗin tuwa rukuta alhamdulillah sai zama yan ɗariƙa musamman tijjaniya su ne ko masu kula da haka su yi wuridi na safe su yi na maraice su yi wazifa ayan su yi wazifa wanda gurare cewa za ka tare da daddaren ake yanta inda ma aka ce daman a zawiyar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ko yaushe wazifa da daddare ake yanta sai bayan magarba ake yanta duk sanda aka yi wazifan nan ta isa amma ta daren ta fi ta kowane lokaci wani yi ta bayan asuba ta isa an yi ta bayan na asar ta isa amma bayan magarbar hayya ya fi na kowane lokaci to an kafa daga Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai umarce su yakan umarce su da abin da suke da iko a kansa na daga ayyuka sahabbai sukan ce ai ya rasulullah ba tafiyar mu dai da kai ba kai an ce ba ka ga wani laifi mu ko laifuka sun yanyame mu ko ta ko'ina a ce ubangiji ya ce ba ka da wani laifi a wajensa ko a baya ko a gaba manzo Allah in yi wannan magana tasu sai ya nuna bai so ba har a gane rashin son hakan a fuskarsa sannan ya kance da su a wallahi wanda yake ya fi ku tsoron Allah wanda yake ya fi ku sanin Allah shine ni
Buhari ya ruwaito wannan hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga yatul quwwatul amaliyya, yana cikin matakan karfi na aiki za ibada, wa fi nihayatul quwwatul ilmiyya, yana kuma matakan karfi ta bangaren sanin Allah. Ba wanda ya san Allah kamar sa, ba wanda ya bauta wa Allah kamar sa. Ya kowace halitta tsoron Allah, ya kowace halitta sanin Allah, ya kowace halitta sanin tsoro da shayi daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. An tambayi Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana keɓance wani abu daga kwanuka da ibada wanda baya yi a sauran kwanukan sai wannan? Ta ce a ai, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarinsu shi ne duk ibadar da yake to ɗorewa yake a kai. Na kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowaye zai iya ɗorewa abinda Annabi yake ɗorewa na ibada. Wannan hadisi mutum uku sun rawaito shi, Buhari, Muslim, Abu Dawud. An karɓi daga Aisha ne, cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi, wani aiki ne Allah ya fi so? Sai Manzo Allah ya ce, wanda bawa ya dore a kai ko da ɗan kaɗan ne. Buhari da Muslim da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisin. To Allah shi ne da sani. Alhamdulillah, an kawo kitabun ne yake walli ila ko an kawo kitabun ne to ila.